إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 27 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 21 ga watan 9 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na hudu a cikin karatun littafin zahiratu dha'fil iman na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-munajjid Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masjidu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Sarki Rulwan Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya a ƙarshen inda malam ya kawo mana alama ta hudu daga cikin alamomin dake nuna raunin imanin bawa shine at-takasulu ani ta'ati wal ibadati wa ida'atuha shine ya zamana mutum yana da kasala wajen yin ayyukan da'a da ayyukan ibada da kuma tuzalta su da rashin kawo su a bisa cikakken yanayi yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kuma annabinsa suka karantar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu za mu tashi a kan alama ta biyar daga cikin alamomi na raunin imani kafin mu ci gaba akwai ta'aziyya da ya kamata mu gabatar zuwa gare mu baki daya da al'ummar musulmai bisa ga rasuwan wato dan makoyan Gombe da Allah ya mishi rasuwa satin da ya wuce ran Juma'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi Allah kuma ya alkinta masa zuriyar sai alkinta mishi bayan shi babu shakka a rasuwan dan makoyu rasuwa ce gare mu baki daya saboda yana da alaka da masallacin nan ta fuskoki kusan guda biyu fuska ta farko yana matsayin siriki ne ga chairman na committee wannan masallaci namu kaga yana da alaka da masallaci kai tsaye abu na biyu kuma shine ayyukan alheri da ya saba gabatarwa wanda kusan yankin nan da area nan gaba daya muna cin albarkacin sa ta hanyar yana yawan turo mana kalanda na musulunci da kuma wato kalanda da yake da alaka da zikirori da addu'o'i saboda haka babu shakka abun mu yi mishi addu'a ne kuma mu roka mishi Allah subhanahu wata'ala da ya gafarta mishi Allah subhanahu wata'ala ya mishi rahama duk abun da yayi muna roƙon Allah duk wani wanda yayi sallah ya manta da zikiri bayan ya kalli kalandar sa ya tuna muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya kai mishi lada cikin kabarin shi ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mishi ya gafarta mishi mu kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa in ta mu ta zo ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu dace za mu tashi cikin kan alama ta biyar daga cikin alamomi na raunin imani. Malam yace wa minal mazahiri dayqul sadri, daga cikin wato alama ta raunin imani shine kuncin zuciya, kuncin kirji, mutum ya zama kullun zuciyarsa a kuntace. Wa taghayyurul mazaj, sannan kuma ya zamana taghayyurul mazaj ai huruthu taghayyuratin sari'a, ya zamana yana da saurin yanayinsa na saurin canjawa. Yanzu yanzun nan yana farin ciki, yanzu yanzun nan ya koma cikin kunci. Wa taghayyurul mazaj wan hibasu at-tab'i hatta ka anna 'ala al-insani thaqalan kabiran yanu'u bihi, ya zamana yana da kuncin zuciya da saurin canjawan yanayi, sannan ya zamana wato dabi'arsa ko yadda Allah subhanahu wata'ala ya halice shi ko kuma yadda ya maida kansa, ya zama dabi'arsa tana da saurin caccanjawa har ya zamana kullun yana rayuwa kai ka dauka kamar wani kayan nauyi ne aka daura masa wanda yake jansa. Kullun shi yana tafiya ne cikin kunci, wanda dama Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kafirai da cewa kullun zuciyarsa a kuntace take, a kuntace take. Allah yana cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi, duk wanda Allah ya nufaci ya shiryar da shi, sai ya yalwata masa kirjinsa ya fahimci musulunci. Amma waman yurid an yudillahu, wanda Allah ya nufaci ya batar da shi, to yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah sai sanya kirjinsa ya zama kullun a kuntace cikin kunci da damuwa. Ka annama yas'adu fi sama, kai ka ce yana kokarin haurawa sama ne. Kaga wanda aka ce daga nan kawai ya haura sama, ba kama wata matakala, ba komai ya haura sama, ai ba sai an ga ma zuciyarsa akwai kunci ba, saboda bakar wahalan da zai sha. To Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa alama ce ta kafir ta kafirai da mutum mai raunin imani ya zamana zuciyarsa kullun a kuntace. Raunin imani ya kai kullun mutum ya zama cikin kunci. Fayusbihu sari'at tadajjuri wata'affufi min adna shay, malam yace sai ya wayi gari mutum ne wanda yake da wato saurin hawa da kunci da yawan wato a yawan korafe korafe da yawan maganganu marasa kyau, saboda dan kadan wani abu, dan kadan da dan wani abu ya same shi, yanzu yanzun nan ya canza daga yanayi mai dadi ya koma mara dadi, miyagun maganganu sun fara fitowa daga bakinsa kenan, ya fadi wancan ya fadi wancan saboda wani abu dan kadan. Yace karshe ma wayushiru bidayqi min tasarrufatin nasi hawlahu, idan mutane suna tasarrufi a kusa da shi, wannan ya wuce can, wannan ya wuce can, wannan ya wuce can, kawai sai zuciyarsa ta fara kunci, ba wanda ya ce masa komai, ba wanda ya kula shi, kawai yana jin haushin mutane ne, ba wanda ya ce masa komai, ba wanda ya taba shi, shi kawai ya zamana kawai kullun cikin haushin mutane yake, kullun yana cikin haushin mutane. Kaga wannan babu shakka ya shiga cikin hali na kunci sosai. Wa tadhhabu samahatu nafsihi, sannan wato saukin da za a samu a zuciyarsa, samaha ta zuciyarsa ya zamana ta tafi, zuciyar cikin kunci sai zamana ya wayi gari ba tausayi a zuciyar tasa. Wa qad wasafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imana bi qawlihi al-imanu as-sabr was-samaha, annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta imani a hadisinsa ta inda yake cewa shi imani, in kana so ka fahimci meye imani, manzo Allah ya ce to shine haƙuri da kuma saukin hali, haƙuri da saukin hali, ya zamana yanayinka mai sauki ne kai, ai yanayi mai sauki, ma'ana shine baka zama kai ci kullun cikin kunci har a wayi gari mutane ma ba sa jin dadin matsowa kusa da kai, to haka wayi gari mutane ma ba sa jin dadin su matsa kusa da kai, to sai ya zamana rayuwarka kai zaka zauna kullun cikin kunci, sannan duk wanda ya zauna kusa da kai shi ma zai kuntata, zai kuntata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muminin da yake cakuduwa da mutane yayi hakuri in sun cutar da shi yafi alheri sama da muminin da yayi ware gefe bai cakudi da mutane ba balle a cutar da shi yayi hakuri. Saboda haka alama ce ta raunin imani, imani ya ja baya, mutum shi kullun ka ganshi a cikin kunci, kullun cikin kunci, kawai shi kullun azabure yake a fusace, har ya wayi gari ma shi kawai haushin kowa yake ji yana jin haushin mutane, duk wanda ya wuce ya ji haushin sa, wani lokacin ma koda ba ma hasada yake ma mutum ba, kawai dai in ka wuce kawai yana jin haushin ka, baka ce masa komai ba, baka kula shi ba, amma yana jin haushin ka. To wannan babu imani kenan, imani ya ja baya. Wa wasafa almu'mina bi annahu ya'lifu wa yu'lafu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya siffanta mu'mini ta inda yace shi mu'mini yana zama da mutane lafiya, kuma ana iya zaman lafiya da shi, yana iya hada kai da mutane, ana iya hada kai da shi. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf, duk wanda ba a iya zama lafiya da shi, shi ma baya iya zaman lafiya da mutane, to ba alheri tattare da shi. Saboda haka shi mu'mini, shi mu'mini yana jin dadin zama da mutane, mutane suna jin dadin zama da shi, duk wanda bai da wannan sifa manzo Allah ya ce to bai da alheri tattare da shi, ba alkhairi. Mana shine shi mu'mini ana so ya zama mai saukin hali da saukin yanayi ga ƴan uwansa mutane, ya zama mai saukin hali ta yadda duk wanda ya zauna da shi zai faɗi alasan barka a kansa, kari ya zama na mutane suna gudansa saboda rashin sakin fuskansa, saboda rashin sakin fuskansa. Ka kuma je ka kuntata ma kanka kai kai kadai, eh wannan rayuwar yadda ake cikin kunci a zahiri, kuncin zahiri mai kadai ya ishe ka, ba sai ka sa ma kanka kunci a badini ba, ba sai ka sa ma kanka kuncin badini ba, na zahirin ma kadai ya isa, ya isa azaba. Amma duk da haka mutum ya kuntata ma kansa, ya wahalar da kanshi a banza, wani kawai ya koma yana jin haushin mutane, ba ma wanda ya san da shi, kawai ya koma yana jin haushin mutane kullun shi cikin kunci, eh wani ya dinga tsargar da kansa haka kawai ya zauna ya ce mutane suna masa hasada, kawai zai ware gefe ya ce mutane suna mai hasada. Babu kuma abin da yake kawo wannan in ba talauci ba, eh talaka shi yake ganewa yake masa hasada, talaka shi yake ganewa. In kaga mutum mai kudi ya ganewa na masa hasada, to shi ma ka tuntube shi yana da matsala, idan hasadan da yake maka in ka wari wata miliyan ɗaya ko ɗari biyar ka bashi ba zai karɓa wani, kana da kuɗi kai Allah ya maka maganin hasada, ai sai dai baka iya tasarrufi da mutane ba. To haka kurin sai mutum ya jefa kansa a cikin masifa, kai kawai ka zauna kullun cikin kunci a kuntace, haba wannan ai ba rayuwar musulmi bane, ba rayuwar musulmi bane. Ba a so musulmi ya zama mai saurin fusata, mai saurin fushi, ba kuma a so ya zama gaula irin wanda zaka ji ana ce masa baka fushi, to wannan ba siffar musulmi bane. Akwai inda na farko za a taba Allah ka fusata kai fushi, akwai inda kai ma za a taba ka kai ma ka fusata kai fushi dan a gane cewa kai din ba wawa bane, dan a gane kai ba soko bane. Saboda akwai yanayin mutanen da in baka jijjiga teburi ka hargitsa waje ba, ba su gane kana nan, sai a dauki ka gaula kawai mara hankali. To ba a so musulmi zama haka, musamman in Allah ya baka daraja, to ka darajanta kanka, ka mutunta kanka, kar ka tozaltar da kanka, ka wulakantar da kanka. Duk wanda ba yi ganin darajanka, to kai ma ka bi ta kanshi, ai kar ka wulakantar da kanka. Shine wani malami yake cewa wai walastu bihayyabin liman la yahabuni walastu aralil mar'i ma la yaraliya, duk wanda bai ganin girma na ni ma ban ganin girman sa, duk wanda bai mutunta abin da ke tattare da ni ba ni ma bazan mutunta abin da ke tattare da shi ba. Kana ganin kana da wata daraja, ni ma ina da daraja, amma baka mutunta tawo darajar ba, kai ma bazan mutunta taka ba, bazan mutunta taka darajar ba. Wannan ita ce kaida, Allah ya sa mu dace. Saboda haka shi mu'mini ana so ya zama mai saukin hali, mai saukin yanayi, ya iya zama da mutane, mutane su iya zama da shi, ya ji dadin zama da mutane, mutane su ji dadin zama da shi. Kada ya zama mai kakkausan hali, ya zama na mutum wanda shi babu alheri kwata kwata duk wanda ya zauna da shi zai ce kai wani zama da shi fa ba dadi to kar mu'mini zama irin wannan Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa mimma zahiri da'fil iman na daga cikin alamomi na raunin imani wato akan wancan in mun fahimci a sakon da malam yake so ya nuna mana shine ka jefa kanka cikin kunci kullun kana rayuwa cikin kunci alama ne na raunin imani me zai sa kai kunci abu guda uku abu na farko shine in Allah ya kawo maka jarabawa marar dadi to shi kuma mumini in Allah ya kawo mai jarabawa marar dadi abinda ake so gare shi ne ya hakuri kai hakuri da rashin hakurin ka bai sai canza wani abu ba iya abinda Allah ya kaddara faruwansa shi zai faru sha'a man sha'a wa aba man aba ko kana so ko baka so sai ya faru so kuncinka da rashin jin dadin ka da tattara kanka ka jefa kanka a cikin damuwa da masifa bai sai canza kaddaran Allah ba ba sai canza kaddaran Allah ba so yadda Allah ya kawo maka kaddaran ka karbe ta kai hakuri sai karbe ta kai hakuri eh abu na biyu kuma shine mutane su bakanta maka ko ka gamu da abu na uku kamar yadda wasu ke cewa mutane su maka hasada to wannan abu guda biyu in dai zaka rayu cikin mutane ba zaka rabu da shi ba za a bakanta maka rai din da ma ba wanda ya Allah ya halice shi dan ya maka abin da kake so kai ma ba kowa kake ma abin da yake so ba saboda ka yadda kai ma baka yi ma kowa abin da yake so to ka samu ranka ba kowa zai maka abin da kake so ba akwai zai maka abin da kake so ba hasali ma wani lokacin zaka ga wanda yafi moranka a rayuwa to yafi baka wahala wanda kake tsammanin kafi tsammanin samu wato ta goma shi daga wajensa da kyautatawa daga gunshi yafi baka wahala mutum zai fita kasuwa ko ya fita wani gu ya gamu da wanda bai san shi ba in ba a kasuwa ba wai ya bata masa rai ya koma yana kunci to dan kama da kai ka yafe shi ka ciyar da shi tun yana karami har ya taso ya bata maka rai balantana wanda baka mishi komai ba matar da take gida wadda abinci in an ga an ci abinci a gidan kai ka kawo amma wata nan kake juyawa ka kalli can ka kalli nan rai a bace ku kwanta rai a bace saboda ta bata maka rai to ina ga wanda ba kai kake ciyar da shi ba in ya zama wanda kai kake daukar dawainiyar sa ya bata maka an ce kai hakuri ina ga wanda baka mishi komai wanda haduwa kai kuka yi yaushe kake tsammanin shi dole zai maka wani abu zai maka abin da kake so ko kuma ka dauka wai kai wai da ka zauna da mutane wai ba za a maka hasada ba ba za a yi kyashin ka ba ba za a yi gulman ka ba to waye kai waye kai har wani ma yana zaune lafiya lau sai wani ya zo ya ce masa ai ana gulman ka shikenan ya jefa kansa cikin kunci to kai dama ya aka yi ka dauka ba gulman ka kai dama ya kai kai ya aka yi ma zuciyanka ta sa maka tsammani wai ba gulman ka ya kai 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 wannan tunanin ai bai baka mata kai wannan tunanin ba eh shi yasa wani cikin magabata da wani yace masa ina so in gina gida a unguwar da ƴan unguwar ba sa hasada ba sa kyashi ba sa gulma dan Allah ka sama mu unguwar yace masa ina son unguwar zo mu ji yana kama hanya sai kai shi makabata eh yace to kaga wanda suke kwance a nan gidajen sabgan kowa ita ta shafe shi ba ruwan kowa da kowa ba wani a makabata akwai wanda zai maka hasada ne ka taba ganin wani ya fito daga kabarin sa ya je kai gulma kabarin ma ne ai anan kan ba ruwan kowa da kai in kana so ka zauna inda ba za a maka hasada ba maza maza dangana da dungulbi eh nan din ma a cikin kasa eh ba ruwan kowa da kai ba wanda zai maka hasada kowa yana kwance ne sabgan gaban sa ta shafe shi ita ta shafe shi wani yana cikin rahama wani kuma yana ɗaya bangaren Allah ya kiyaye ba ruwan kowa da kowa amma in dai a nan duniya za ka rayu to wallahi za a maka hasada za a yi kyashi za a maka gulma za a yi tsegumminka za a yi gurminka komai za a yi sai dai ka yi hakuri in ka ji ma ka yi ma mutane alheri da mutuncin naka ka ce ka yafi khalas shikenan Allah ya kiyaye to malam yake cewa wa min mazahiri da'fil iman na daga cikin alamomin launin imani adamu ta'assuri bi ayatil qur'an shine ya zama da mutum bayi tasirantuwa da ayoyin alkur'ani ya zamana ayoyin qur'ani ba sa masa tasiri a zuciya la bi wa'dihi bayi tasirantuwa da ayoyin rahama na alkur'ani wala bi wa'idihi ko ayoyin azaba wala bi amrihi ko umarnin qur'ani in qur'ani yayi umarni baya masa tasiri ballanta na ya cika umarnin qur'ani wala nahyihi in qur'ani yayi hani hanin baya mai tasiri balle ya hanu daga abinda qur'ani ya hananta ya hana wala fi wasfihi lil qiyama bayi tasirantuwa da ayoyin alqur'ani da suka siffanta tashin qiyama baya jin ya zabura hankalinsa ya tashi idan ya ji ambaton alqiyama fa da'iful imani malam yace mutum mai raunin imani yumillu min sima'il qur'an yana magajiya da sauraron qur'ani shi wala tuqiqu nafsuhu muwasalata qira'atihi zuciyarsa ba ta iya jure dogon karatun qur'ani fa kullama fataha al-mushafa kada an yughlikahu kullun da ya bude qur'ani to sai ji kawai bari ma ya rufi ya magaji saboda shi karatun qur'anin ma baya so to abu na farko ma tukunna kafin a isa zuwa ga wajen tasirantuwa da karatun qur'ani shine tambayan farko ma da mutun zai makansa shine ma ya ma iya karatun qur'anin ma tukun akwai wanda shi a rayuwarsa ta duniya ya samu lokacin koyon komai ya koyi turanci har farsanci ya fara koya komai ya samu lokacin koya amma yanzu har yanzu qur'ani ne ba time shi qur'ani ba lokaci har yanzu ba samu time ba tukunna kana so sai an dan rage wasu abubuwa tukun abin a zuwa koyi karatun qur'ani saboda haka inda zaka yi turanci zai yi maka a turancin ka na minti 5 zan ci gyaran ka so 20 amma shi kuma karatun qur'ani na minti 2 za a ci gyaran sa so 70 ba ruwan sa kuma bai iya karatun alqur'ani ba kwata kwata saboda haka a cikin izun qur'ani guda 60 bai iya izu daya a jere ya dauko daga farkon izun zuwa karshe ba bai iya ba bai iya ba a cikin izu 60 bai iya ko daya ba kuma hankalinsa a kwance baya jin yana da wata matsala baya jin yana da wata matsala duk wani matakin da zai kai a karatun boko to ya kai wannan matakin ya kai amma qur'ani ne bai iya ba kuma yanzu ka kalla a tsarin karatun boko yanzu in ka je makarantun boko zaka ga wanda yayi jika da kai ajin kudi da shi yazo yana part time wani ma yana full time ma'ana shine wai shekarunsa bai hana shi boko batun da bai iya ba yanzu yazo jami'a yayi boko amma qur'ani bai da lokacin da zai zo ya zauna da wanda suke sa'annin ƴaƴansa ko jikokinsa su koyi qur'ani wannan wulakanci ne a wajen sa amma boko kan lafiya lau boko kan lafiya lau saboda mutane suna ganin kamar wai amfanin karatun qur'ani sai an je lahira tukunna saboda haka su abinda suke kalla bal tuhibbuna al-ajilani suna son mai gaggawa duniya kuma yanzu dan Allah ka tambayi kanka tsakani da Allah yanda rayuwar nan ta yi kunci tun girman Allah wanda bai iya karatun qur'ani ba yana yake samun relief a rayuwarsa me yake sa mai kunci hankali ba kai karatun qur'ani ba to me kake samun kunci hankali to duk inda kake tsammanin ka samu kwanci hankali in ba karatun qur'ani da ambaton Allah ba ina tabbatar maka ruduwan da kai ne da duniya shi yasa ya nuna maka kamar wajen kwanciyar hankali ne amma wallahi masifa ne masifa ne wani inda yake samun nutsuwa shine saurari waka yaji kida to yanzu in ba shedan yayi fitsari a zuciyarsa ya toshe zuciyar ba yaushe mutun zai tsammanin akwai nutsuwa a waka yaushe mutum zai tsammani akwai nutsuwa a waka Ibn Taymiyya yana cewa karatun Qur'ani yana tsirar da imani a zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da shuka sauraron waka na tsirar da munafunci a zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da shuka to yaushe mutum zai yi tsammanin cewa wai yana samun nutsuwa a sauraron waka ai bai kamata kai wannan tunanin ba amma da karu ɗine zuciyanka ta karkata to falan ma zagu azagallahu qulubahum da ka baude sai Allah ya ƙara kalkatar da kai sai ka dauka cewa a waka akwai nutsuwa bayan ko a waka babu nutsuwa wahala ce kawai da tashin hankali wani ma yana sauraron wakan shi karan kanshi bai san me ake fara a wakan ba amma ya tsaya ya haddace wakan tsaf eh waka da yarbanci ya haddace shi fes da in yamuranci ya haddace shi fes duk wahalan waɗannan yaren duk ya shenye su ya haddace su amma qur'ani duk saukin sa nan bai iya ba bai iya qur'ani ba shi time din sa a cikin tsarin rayuwarsa babu time din qur'ani a ciki shi yasa zaka ga saboda yadda iyayen ma suka dauki karatun qur'ani da wulakanci shi yasa hatta yara da suke zuwa makarantu suke daukan qur'ani karatun qur'ani a aikin banza kowani yaro yanzu in ka tsaye da shi to yafi kaunar ranan makarantar boko sama da ranan makarantar islamiya ya fi san ran da zai je boko sama da nan da zai je islamiya saboda darajar da iyayen suka ba ma boko yafi darajar da aka ba islamiya misali ran da za a je boko ran monday tun da safi tun asuba mahaifiyar ta tashi an tafasa ruwan zafi an tashi shi yayi wanka an kawo masa uniform a goge an bashi ya saka an bashi abinci ya ci an zuba masa wani abincin a kula an dauke shi a mota ko a mashin an je an kai shi bakin makaranta karfe 7:00 da rabi ya isa bakin gate wannan ranan boko ranan islamiya ita kanta uwar ba za ta tashi ba sai 8 saura kwata sannan in ta tashi ba wanka wani yaro haka zai tawo makaranta uniform din sa na islamiyar a matsatsike wani hammatal ta yage rigan ta yi kacakaca sannan dan bashi abin da zai kariya ya tafi in ya tashi tafiya a boko da zai tafi an dafa mar abinci a kula a islamiyar bashi naira 20 ce sai ya abincin break sai ya wuce daka karfe 7:30 ya isa bakin gate a makarantar boko islamiya ya iso ta da saura kwata ya samu malamin sa a bakin gate ya masa bulala akan laifin da ba nashi ba daka karshe dole abin da zai taso a ransa shine mutunta makarantar boko da tozaltar da makarantar mai islamiya saboda abin da aka koya mishi kenan abin da aka koya mishi kenan saboda mun fifita boko akan islamiya shi yasa Allah ya ji kan Malam Albani Zaria akwai maganar da yake wanda ni na goyi bayan maganar na wallahi 100% hatta islamiyan nan da muke yi da yamma ko wallahi kashi addini ne kashi addini ne yaro ya je boko da safi 7 zuwa karfe 12 ko karfe 1 lokacin da karfin jikinsa warai ya je ya dawo ya gaji karfe 3 ko karfe 4 an tura shi islamiya lokacin jikinsa yayi laushi ana fara karatu sai fara bacci sai malami ya ce masa tashi sai yana tsaye sai ci gaba da bacci sai nemi bulala sai zuga mishi dan haka har a tashi yana jin haushin malami dan haka abinda aka koya masa a wannan ranar ba zai dauke shi ba saboda yana jin haushin malami ya masa bulala daidai lokacin da safe kuma ya tafi boko lafiyarsa lau hankalinsa a kwance kwakwalwarsa fresh karfin jikinsa yana nan abokon mai an tashi da safe sai ya sa masa English da maths da safe sai an je break an dawo an tafi karfe 12 saura jikinsa yayi laushi sai a sa masa Arabia da Islamic studies a wajen irin jin kashin da muke makaratun addini kenan ina abinda muke makaratun addini kenan sai sa shi ma ya tashi to sai ya dauka cewa babu wani abu mai daraja ba wani karatu mai daraja in ba karatun boko ba saboda abinda aka nuna mishi kenan abinda aka nuna mishi kenan saboda haka lokacin mu gabaɗe sai muka tattare mu boko kuma duk wannan time din da aka ba mu boko kwana 5 a jere na makarantar boko sai yahudawa suka zo suka nuna mana buku ko mun mai da shi asabar da lahadi da haka yana ganin ƴan uwansa sun wuce za su tafi islamiya ya ce shi ya cire uniform yau akwai biki a gida amma ranan boko ba biki ranan boko ba biki ya ka ranar islamiya anan ne za a yi biki karshe ba zai zo makaranta ba. A ran da ya zo, malamin sai ta kashi. Kaga sai dauka abin da zai dauko maransa shine malamin shi, dame sa shine mugu. Saboda kullun shine cikin duka. Saboda kullun shine cikin duka. Kuma akwai abin da yawa hatta malaman Islamiya ba sa dauka na wajen hukunci. Akwai hukuncin da ba laifin yaro bane. To in da ka dawo makana hukunta shi shi yaron ba zai canza ba. Saboda laifin ba nashi bane. Laifin ba nashi bane. Laifin na iyayen ne. So hukuncin ya kamata ya fada kan wanda ya laifi ne. Hukuncin ya kamata ya fada kan wanda ya laifi ne. Wani yaron shi zai tashi yana wani ma ya ta tashin uwan a tashi a bashi abinci, a tashi a bashi abinci, bala ma ta saurare shi ba. Har sai ta sai ta sa shi ya makara. To yayi jihadin sa na ta tashi a sallame shi da wuri. Ba a yi ba, ya zo an bige shi sati ɗaya, sati biyu, sati uku, na huɗu shi ma sai ya lafi. Laifin ba nashi ba ne. Saboda haka laifin ya kamata ya faɗa kan iyaye ne ta hanyar a sanya musu tara ko wani abu makamancin haka. Wanda ya yi laifin shi ya kamata ya karɓi hukunci. Ya kamata ya karɓi hukunci. To amma dai ai irin yadda muke wulakanta karatun addini wallahi yayi yawa. Yayi yawa. Kuma a hakan ma wasu iyayen zaka ga uwa ce ko uba za su zauna da ƴaƴansu a gaban ƴaƴansu su zazzagi malaman da suke koyar da su Alƙur'ani. Kuma a hakan suna so karatun ƴaƴan nasu yayi albarka. Wani dan ma zai zo makaranta malamin shi mashi hukunci. Sai uwar ta sako hijabin ta zo. Ta zo a nuna mata wani mara mutuncin malami ne buga mata da. Shi yasa ni ina yawan faɗa ma ɗalibai har a wajen taron iyaye ina yawan maimaitawa. Duk sanda na yi ma ɗalibi hukunci a makaranta, ubansa ya zo ya yi hauka, to wallahi shi ma dan zane shi. Maganar ta yi nauyi ko? Ya na ji kun yi dum ne, na san maganar ta yi nauyi. Saboda akwai wulakanci da tozalci a cikin ni ina koyar da ɗanka, kai ka zo ka wulakanta ni, akwai wulakanci a ciki. Bai kamata in ɗauki wannan wulakancin ba. Wani lokacin ma har ka ga wai an kai ga wai uba wai ya mari malami. A'a ba. Ai, ya fi sauƙi a je a ɗaure ni na mare ka da abin haƙuri ka mare ni. Gwanda a ɗaure ni na kwaɗa maka mari wallahi. A kan Ƙur'ani da na koyar da ɗanka ka zo ka wulakanta ni. Wallahi gwanda a ɗaure ni na mare ka da a ce in yi haƙuri ka mare ni. Wulakancin nan har ina, ana ban haƙuri, uban ɗalibi ya mare ni. A'a ba. Bai yi ba. Bai yi ba. Saboda me laifin malamin shi ne wai ya ce yana so dole sai ɗansu ya zama mutumin kirki. Shi ne wai iya laifin shi. Shi ne iya laifin shi. Allah ya kiyaye. To kaga wannan shi yasa ɗaliban ma suke tasowa ba su sanin darajar malaman da suke koyar da su addini. Saboda abinda aka nuna musu a gidajen nasu kenan shine malaman naku ba su da mutunci. Ba su da mutunci. Amma a boko ba za ka taɓa gani an yi haka ba. Sannan mun fifita boko a kan Islamiyya hatta ta hanyar kuɗin makaranta. Hatta ta hanyar kuɗin makaranta. Akwai makarantar da na karantar a bokon makarantar da Islamiyya. Kusan shekara huɗu baya ko biyar. Ina karɓar kuɗin makaranta a lokacin. Sai wani uba ya zo ranar Asabar ya zo biyan kuɗin ƴaƴansa na Islamiyya. Su shida ina tsammanin ko bakwai. Kuɗinsu dai sai tashi dukansu 10,000 wani abu zuwa 20. Ya ce kai gaskiya malaman Islamiyyan nan kuna samun kuɗi. A kan yara shida kawai an samu 20,000. Wallahi. Sai ce to yanzu abinda za a yi shi ne a ɗaga masa kafa. Dan Allah dan ƙara masa lokaci. Kenan ranar Monday da safe wallahi ya zo biyan kuɗin makarantar yara. Dukkansu kuɗinsu kusan 150,000 da wani abu. Sai ya ce a bashi akan tura. Sai da ya tura kuɗi. Sai ya ce masa to kuɗin da ka tura a cikin mun cire kudin makarantar islamiya da muke binka yanzu muna binka cikoto a kudin makarantar boko intern din exam yayi baka cikato ba za mu kora su yace mun saboda mun yace saboda mun san cewa in a islamiya muka biyo ka bashi to baraka biya ba na sani amma a boko muka biyo ka bashi zaka biya amma saboda wulakanci a boko da ka biya 150 bai maka nauyi baka ga muna samun kudi ba sai a islamiya da zaka biya 20,000 saboda wulakanci eh saboda haka waye har akan wannan 2,000 da ake biya a term a islamiya ko hadda waye har ga wani uba ya zo kalli malami ya ce wai kudi nake biya kake koyar da dana akan naira 2,000 yace wai kudi nake biya kake koyar da dana yanzu ba mara kunya ba ka je boko ka biya 30,000 ka zo islamiya ka biya 2,000 kuma har ka bugi kirji da 2,000 har ka bugi kirji da kiyo cewa yayi kana biyan 2,000 Allah ya kiyaye ya Allah muna zahira min alhayati dunya wa fa hum al akhirati hum ghafiluna ai shi yasa su kansu malaman islamiya wallahi mutun ya tsare mutuncin sa su tsare ma kansu mutunci ta hanyar na farko shine karantarwa zalla ba ta amfani ba ai wannan ita ce gaskiya kar a zo ana yabanka ana shi wannan shi Allah sarki ba Allah shi kullun koyarwa ina ka je koyarwa ina wallahi mutuwa za ka yi a banza za ka kashe kanka ai saboda iyayen ba su zamu da kai ba ba ruwansu da kai iyayen ba su dauke ka da mutunci ba in kana koyarwa daukan wulakantacce suke maka su kansu daliban da iyayen su kallon wulakantacce suke maka yanzu bari ba ku misali akwai wata rana na shiga wani gidan biredi zan sayi biredi sai wata yarinya karama cikin daliban makarantar mu sai ta gani to ni ban ganta ba suna tafi tare da babanta ban ganta ba shi ma babanta bai gani ba ita ta gani tana gani ta ce baba ga malamin mu ka saya mai biredi bai da kuɗi eh ga malamin mu ka saya mai biredi bai da kuɗi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu me zaka yi tunani na farko shine yarinya ce karama na'am kwakwalwanta bai kai a ce ta faɗi maganar nan da sunan raini ba a wajenta daraja ce babanta ya saya wa malaminta biredi a wajenta wannan daraja ne amma abin da zaka dauka shine ya akai wannan mentality ya shiga kwalwanta tun tana karami cewa malamin islamiyya su bai da kuɗi yawa abin da ake dauka kawai shine in dai malami to malami talaka ne me dalili shine saboda me yiwa tana ganin cewa idan tafiya ta yi tafiya a term a makaranta za a kura ta gida a ce ta je ta kawo kuɗin makaranta sai ta ji ta kawo kuɗin makaranta to tsammanin ta shine wannan kuɗin makarantar da babanta yake biya shine kuɗin da yake rike malami yawa saboda haka shi yasa kwakwalwanta ya bata cewa baba ga malamin mu ka saya mai biredi bai da kuɗi eh yanzu abin da yake tsammanin ta shine na zo ne zai a bakin gidan biredi duk wanda na ga mai kuɗi ce ya saya mu saboda haka to ita bari ta ce babanta ya saya mu biredi eh yawa to kaga yanzu abin da zaka dauka a nan shine in ita wannan karaman yarinya ce tana wannan tunanin ina kuma ga wanda suke sama da ita kaga su wannan dama kallon to zaltace wulakantacce suke maka mara mutunci kallon wulakantacce suke maka eh saboda haka dina da kyau shi ya tsare mutuncinsa saboda Qur'ani ya cancanci kai duk abin da zaka yi don ka tsare mutuncin Qur'ani eh kar ka je karantar da Qur'ani a ganka a wulakantacce a wulakantacce a wulakanci ash'as agbara kayan yayi da ti wandan yayi sifirin dai ta fudi tsayi in aka wulakanta ka to wulakancin ma sai ya shafi Qur'ani wulakancin sai ya shafi Qur'ani saboda haka dan abin da kake da shi din fito face face kayan agoge a ganka a ido dai kafi karfin wulakanci ba kuma ka zama yan kungiyar kare mutunci ba eh jiki waje yayi kyau jikinka kuma ta cike yana gaya maka ha ka miƙe da kyau ka tsaya kan kafafuwanka da kyau wannan shine ka tsare mutunci sannan na biyu kuma shine kar ku bude kofa wajen karantarwa na wani uba yazo ya wulakanta ku, kar ku bude wannan kofar, kar ku bude wannan kofar. Ya hada da sana'a, yawa to kaji bayani, a hada da neman kuɗi, a nemi duniya, a nemi lahira. Wa butaki fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Kaga a toshe kofan kar wani uba yazo wulakanta malami. Da yawa akwai inda ake samun matsaloli, matsalolin shine daga shugabannin makaranta. Mi dalili shine saboda baya so population din dalibai ya rago saboda kuɗin da shi yake samu. Saboda ka zai goyi bayan iyaye su wulakanta malami. Ni kuma a wajena ba dalibi ɗaya ba, zan iya koran duka aji daga makaranta, aji mai mutum 100 akan darajar malami ɗaya. Saboda duk dalibin da ya tafi, ya tafi ne da shi karan kanshi shi shi kadai. Amma malami in ya bar makarantar, ya bar makarantar ne da amfanar da dalibai 500 da yake. Saboda haka darajar malami ya wuce darajar komai. Ya wuce darajar komai. Malami ya cancanci a kama masa mutuncinsa, a nema mai mutuncinsa, a nema masa daraja, kar a bari wani ya zo ya tozarta shi ya wulakanta shi. Ai, saboda haka abin da yake dauka maka daga sanda wani uba ya zo yi kalan wannan wulakanci, to duk wani ɗansa da yake makarantar da wani wanda yake da alaka da shi, wallahi zan kore shi. Dun ba yadda za a yi ka goya ma ɗanka baya ya wulakanta ni, kuma koyar da wanda baya gidan daraja na, ba zai yi ba. Sam ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Islamiyyar ma ɗaukar shi kayan wahala muke ɗaukar shi. Akwai wani uba da ya taɓa zuwa makarantarmu ya samu ni ne a cikin ajin da ɗansa yake. Na sa ɗan shi ya fito a gaban allo yana karatu, ɗan ajin suna amsawa. Sai ce mai ɗan shi yake yi, nace masa tsari na ne in nayi ƙari ma yara to kowa zai fito ya karanta amsa. Nace me amfanin haka? Sai nace masa kaman gini ne wuke musu training ne na mai yiwuwa akwai lokacin da mu ba ma nan su za su rike kannansu su koyar da su. Sai ce ina over his dead body. Shi bai kawo ɗansa don a koyar da shi koyarwar islamiyya ba, ɗansa ba zai koyarwar islamiyya ba, shi ɗansa ba zai koyar a islamiyya ba. Wai abinda yake ɗauka shi ne shi ya koyar a islamiyya, koyarwar islamiyya wulakanci ne. So ɗansa ba zai yi wannan wulakancin ba, ɗansa ba zai yi wannan ƙaskancin ba. Saboda haka ya ce masa to mu dai muna koyar da yaran da za su koya ne a wajenmu su zo su koyar da na gaba. Saboda haka tun da ɗanka baka da hadafin ya koyar, haka ka ɗauke shi ku yi gaba. Abin me yasa yake wannan tunanin? Saboda yana ganin malamin islamiyya shi wulakantacce ne. Wulakantacce ne. Wallahi. Saboda haka tsarin mutunci yana da kyau. Shi yasa nake yawan maimaitawa daga cikin abin da ni nake ta kokarin kauce masa ban yadda da shi ba a koyarwa. Shine ni a ce in bi yaro gida in koyar da shi. Lala. In har talauci zai kashe ni in ban bishi na koyar da shi bai dai mutu na talauci. Amma akwai wulakanci a ciki. A ce ni ne mai koyarwa kuma ni zan biyo shi gida. Ba daraja. Bai kamata ba. Mai dace ba. Na'am, ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Amma dai ana hukunci ne da al'aqla wal andalu la yukasu alai. Mafiya yawa duk wanda ya je koyar da dalibai a gida mafiya yawa dole ya jure da shanya wulakanci. Kana iya ɗebo zafin rana ka taho a ce baka to Allah gafarta malam yau ba karatu, kuma dole ka juya. Dole. Sannan duk yaron ma kuma da aka kulle shi a gida wai a zo a koyar da shi, to ka kalle shi da kyau, wallahi a gaula zai taso. Don shi karan kanshi wannan shiga cikin yaran a gwamutsu ya kawo karan wannan wancan, ya kawo karan shi ya naushe wancan, ya naushe shi, wani karatu ne na rayuwa. karatu ne na rayuwa. Yanzu ka dauki yara da suke nan unguwar, ka je ka dauko sa'annan su a jiari ka ga wayensu ba iri ɗaya bane, wayensu ba iri ɗaya bane. Shi wancan yanda kullun yake a rufe a gida, to haka kwakwalwarsa take a rufe, haka kwakwalwar take a rufe, bai gane komai dim. Shi ko wannan da ya saba gogwani maya yayi can yayi can yayi can yayi can, to haka zaka ga kwakwalwarsa ma a bude, haka zaka ga kwakwalwarsa a bude. Saboda shi wancan bai saba wani ma iya wanda yake mu'amala da su daga gate sai kare, daga gate sai kare, bai san kowa ba shi a rayuwarsa, bai san mutane ba. To kaga wanda ya zauna irin wannan wajajen kai bayan gaya mai da kwakwalwarsa take bai. Amma wanda ya saba hulɗa da mutane, ya saba shiga can ya shiga can ya shiga can ya shiga can, wayewarsa da wayensa zaka gane daban. Amma wanda za a ce malami ya biyo shi gida ya koyar da shi, dole fa duk wulakancin da aka yi maka dole ka yi hakuri ka dauka, dole ka yi hakuri ka dauka. Ai, duk wulakancin da aka maka dole ka dauka. In an ga dama ka tawo a ce ba karatu, mai dalili saboda tasha kaza sun sa fim kuma ba a so ya wuce su, dole ka yi hakuri ka juya. Maimakon kuma kai ne mai ba ma ɗaliban hutu, je to gafarta malam yau mun baka hutun sati biyu. Saboda me a gidansu kake koyar da su? An ce an baka hutu, kamar dole ka yi hakuri ba, dole ka yi hakuri. Daka a wajensu wallahi mai wanke-wanken gidan ya fi ka daraja mafiya yawa, wallahi mai wanke-wanke, mai gadi, mai wanke mota a gidan wallahi ya fi ka daraja, ya fi ka matsayi, ya fi ka matsayi. Wasu ma su daukan ka suke kai ba mutum bane, haka suke daukan ka kai ba mutum bane. Wannan akwai wani mutumi a GRE nan, nan sabon GRE na garin Bauchi, da ya ce min yana so ya sa mai ƴaƴansa karatu. Sai ya ce masa to dan ba su lokaci, amma a kawo su gida mu yi karatu da su. Sai ya ce mai the distance is too far from GRE to Ibrahim Bako. Ina ce to ni kuma robot ne, dan taso daga Ibrahim Bako zuwa GRE yanzu in koyar da su, amma su mutane ne, ba za su iya tasowa daga GRE zuwa Ibrahim Bako zo mu yi karatu ba. Ce ci al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, shi ga tsarin ilimi yake zuwa masa ake, ba shi yake zuwa ba, ana zuwa mai ne, ana zuwa mai ne. Amma ka je ka binciki duk mafiya yawan malaman islamiyyar da suke karantar da yara a gidajensu, kaga irin wulakancin da suke karba, kaga irin wulakancin da suke karba. Ai ka'ida ita ce wa walastu bihayyabil liman la yahabuni walastu aral limar'i ma la yarani, duk wanda bai darajanta ni ba, ni ma ban darajanta shi ba. In ban in ban da kwarjini a wajenka, baka da kwarjini a gona, in har abin da ke tattare da ni bai da daraja a wajenka, kai ma abin da ke tattare da kai wallahi bai da daraja a gona. Me nake da shi ni? Qur'ani. Kai me kake da shi? Kuɗi. To Qur'anin da nake da shi bai daraja a wajenka, kai ma ka rike kuɗinka, ba shikenan ba? Baka bukatun Qur'ani, na bamu bukatun kuɗinka, kowa ya damuwansa, kowa ya sabgansa. Amma ka je inda za a yi ta wulakanta ka, mai gidan ya wulakanta ka, matansa ta wulakanta ka, ƴaƴansu wulakanta ka, masu aiki masu gadin gidan su tozalta ka, ka je ma ka tsaya a bakin gate ka dinga nokin mai gadi yana ji sai ya barka a ranar minti 30. So, ko kare ya maka haushi, eh? Ha ba, ai wannan ai babu girma a cikin shi ai. Wulakanci za ka yi ta karba, dole ka yi hakuri da dukkan kalan wulakancin da za a yi maka. To amma kuma kun san babban matsalar mu ita ce, yanzu idan aka baka kwangila a cikin garin nan, aka ce ka nemo malaman islamiyya guda goma da su karantar standard, wallahi aiki aka baka. Babba matsalar ita ce, mu da muke irin wannan wajajen ba ma iya rike malaman islamiyya, ba kuma masu kuɗi ne bamu da su ba, a'a masu zuciyan yi ne babu, zuciyan yi ne babu. Saboda haka motsi motsi, in ka zo da akwai malamai, to ina malam wane ya tafi Abuja, ina malam wane ya tafi Lagos, ina malam wane ya tafi Kudu, ya je wajen da su basu san darajar karatun ba illa iyakari za su bada kuɗi ga inda suka san darajar karatun iyayen su basu da kuɗin amma akwai masu kuɗin amma ba rasi ba rasi ba rasi ba so in yaje ƙara karatun an gane ko ba gane ba goben an zura daura bai ba tsayawa ya ce a karanta na je dan ya san ma ba iya ba amma dai zai samu kuɗi zai samu kuɗi da ka ji tafcin inda za a bashi accommodation mai kyau a bashi abinci a bashi salary mai kyau nan kuma fa abincika ka bincika a ce maka ka samu makarantar da ake biyan malamin islamiya 15,000 a cikin garin nan yan tsiraru ne in akwai zuma yan tsiraru ne mafiya yawa highest 10,000 ne 2,500 2,700 wani wajen ma 2,200 kudin salarin malamin islamiya kenan a haka ma sai an yi watanni ba biya ba haka sai an yi watanni ba biya ba da haka jihadi yake yi ba haka din sai an yi watanni ba biya ba a haka ne kuma wani uba zai zo ya kalli malamin ce kudi nake biya kake koyar da dana wallahi sai na wanka maka mari wallahi wulakanci ne da tozarci wulakanci ne akwai wulakanci a ciki shi yasa in kana koyarwa a islamiya yana da kyau lokacin ka dinga zuwa makaranta da sassafe din saboda malaman da suke fitowa ba su karya ba ba don komai ba sai din saboda a lokacin da ya fito bai karya ba yana tunziri to zai iya karya dan mutane tunda shi bai karya ba to zai iya karya wani saboda shi bai karya ba to sai kana dan fitowa kana saita su kuma ba komai ya jawo ba illa mu mun kasa yin abin da ya dace akan malaman zuwa kuma malamin mutum wai sai dogara wai da shi wai yana zallan karantarwa haka ga wani malamin islamiya wai mai daukan 2,500 a karshen wata bayan yi magana sai ce Allah ya kai mu karshen wata ya kai karshen wata ku yi me salarin shi 2,500 ya ce wai a bashi aron kuɗi kafin karshen wata to karshen wata a yi me a karshen wata kai da kake karɓar naira 2,500 me za ka yi a karshen wata ai kai baka san karshen wata ba baka san ai 2,500 ya kai kalisa ba shi a karshen wata ne a baka 2,500 yanzu a ce ka je kai cefane tsakanin da Allah 2,500 cefane muni ne zai maka saboda haka muna da matsala fa muna da matsala yasa wani yake faɗa mun cewa akwai wani alaramma da yana karantarwa irin wayannan garuruwan Abuja waye da sauransu sai yarinyan da yake karantar da ita sai babanta ya ce mata ta fitar da miji kwana ɗaya biyu kawai sai ya fusa ta wallahi in baki fitar da miji ba sai na aura miki malamai islamiyan ku shi wai a wajensa severe punishment ne ya aura mata malamin islamiya zaka zai aura mata malamin islamiya matsayin hukunci saboda ta ki fitar da miji ya aura mata malamin islamiya matsayin hukunci Allah Allah yana mu da yawa fa wallahi Allah yana mu da yawa shine iya mafitan kenan yawa ya mabutan kenan lalura in ta kama ka jingina karantarwa ka je ka nemo abin da zai rike karantarwa za ta zo a gaba to amma misali ma wani lokacin na'am arziki nufin Allah ne amma wani lokacin zaka karantar da yaro matashi a sauke shi ya wuce wata dai ce bari in kawo ziyara makaranta da zai ganka yadda kake dai baka motsa ba shi kuma yayi gaba bayan shekara biyu ya sake dawowa ya ganka yadda kake dai baka motsa ba shi kuma yayi gaba karshe boys sai dai a zo a haɗu wai in yaran suna da mutunci kenan sai zaru zai ce to malam fa yana cikin wani yanayi ya kamata mu haɗa kuɗi a saya mai kwalin taliya da waye sun kyauta amma duk da hakan wulakanci ne su ma ganka a siffan ciwa kana bukatun hada ma kwalin taliya shi ma wulakanci ne shi ma kanshi wulakanci ne mutane mun raina addinin Allah ne gaba daya wallahi mun raina addini kuma muna da waɗanda za su yi aiki su cire kudinsu su tallafa su taimaka yanzu misali a watannin baya an yi lokacin da malaman islamiyya suka yi bushashatul wajhi yanzu baya a dan watanni da suka wuce a nan garin ba an samu shafa ba da ya sake kudi ya bi makarantun islamiyya ya bibbiya wa dalibai kudin islamiyya aka ba malamai 20,000 wallahi ka zo ga makarantun islamiyya duk inda aka je aka ce an ba malamai 20,000 wallahi a gaba na wasu tsalle suke yi saboda ba mamaki mai yiwuwa rabon da 20,000 nashi ya shigo wajensa ya manta wallahi har tsalle wani namiji in kaga shaukinsa to karka zo kuma bangaren su kuma malamai mata karka zo bangaren su su kan dama wannan su tsalle bare musu wahala ba murna da farin ciki saboda mai an bashi 20,000 naira 20,000 an bashi 20,000 yana murna to yanzu dan Allah wanda za a bashi 20,000 yayi murna to a kafin 20,000 din ta iso a wani hali kake tsammani yake ciki mai yiwuwa wani ma ya fito ga iyalai bai san ya zai da su ba 20,000 ya shigo kaga shi kan ayi bajau din sa har bajo ga to kaga mun mulakanta Qur'ani shi yasa yaran ma suke tasowa suna ana karatun Qur'anin amma ba su sanin darajarsa ana karatun Qur'ani amma ba su sanin darajarsa karatun Qur'ani ya yawaita a cikin mu gashi nan da yawa amma ba a sanin kimansa ba a sanin darajarsa ka tara ƴan mata a cikin ƴan mata 100 akalla zaka samu 50 sun haddace Qur'ani in ka tara samari zaka samu sun haddace makarantu kullun sauka ake kullun yayi ake yi amma ina Qur'ani yake a cikin mu ina Qur'ani yake a cikin mu yadda kullun ake sauki dalibai bai kamata a ce ana fataran malaman islamiyya ba bai dace ba amma ina matsalan take shi yaron ya ga inda malamin sa ya rayu a wulakance shi ma in ya fita dai dawo ne tsaya inda malamin sa ya tsaya matsawa gaba zai yi ba zai tsaya ba amma Qur'ani ya kai darajar da ya dace a samu masu wadata wanda za a yi dikampin malamin islamiyya shi kawai a ajiye shi ya zauna kullum tun safe har dare ba abin da yake sai karantar da 'ya'yan musulmi a ɗauki nauyin shi da komai kaga yanda karatu zai dinga tashi amma mutane ba za su yi ba shi malamin islamiyya shi ba za a bashi ba kuma in ya fita neman nashi ma ya zama abin zargi to ya kuke so a yi kai baka bashi ba kuma ka ce kar ya fita neman nashi to wani za a yi da wani dai za a yi ai wahala kawai zai sha kuma karatun da kuke tsammanin a samu ya tsaya ya yi din ba zai yiwu ba shi yasa ustazu tsaya da kafarka tana da kyau ustazu tsaya da kafarka in ba ka banka ba da suka kwantar da kai wallahi lugudi za su maka to kaga wannan shine abin da ya kamata mu fahimta yana da kyau mu darajinta Qur'ani mu mutunta Qur'ani duk dan da kake so ya albarka wallahi koya mishi Qur'ani duk dan da kake so ya albarka ka koya mishi Qur'ani Allah bai taba barin ma'abocin Qur'ani ya wulakanta ba zai taba wulakanta ba ko da bai da ko sisi wallahi Allah ba zai bari ya kaskanta ba duk abin da ka tara kuma a duniyar nan baka da Qur'ani wallahi sai kaga wulakanci ko me ka tara kuncin rayuwa kan dai ba za ka rabu da shi ba din dai ka san kuɗi bai sayin farin ciki da kuɗi na sayin farin ciki da masu kuɗi ba su yi da ba su yi bakin ciki ba amma akwai yanayin da za a kai dole mai kuɗi shawaran talaka zai nema akwai wanda yake ganin ya saka wani hoton wata mota ta fada rami sai ce to anan ne kadai mai kuɗi ke jin shawarin talaka ya za a fito da motar ni kira yan uwansa mai kudi me za su masa? Ba za su yi masa komai ba. Yanzu talakawa ne ya zo su ba da shawara, ya ce Alhaji shiga kuma ya shiga. Kunna kuma ya kunna, ya ce yi baya kuma ya yi baya. Saboda nan an iso matakin da ba yanda ya iya. Dole bi shawara. Dole bi. Sannan duk abin da ya tara akwai lokacin da yana hannun talaka ne ba yanda ya iya. Yanzu alhaji mai manyan mota idan ya shiga mota a baya kunna masa AC ya miƙe kafa, talaka direba na gabansa, wallahi yanzu yana hannun Allah sannan yana hannun direba. Idan direba ya so ya sadaukar ya kuna da bakin wake alkafura da su mutu, dole ya sallama. Dole ya sallama. Shugaban kasa shine shugaba akan kowa, amma da ya shiga jirgin sama ya koma hannun pilot. In ya ga dama ya rikito da su daga sama, amma dai ya koma hannun shi. Ya koma hannun shi. Lokacin da za a kawo masa abinci ya ci, yana hannun mai aiki. In ta ga dama ta sa guba a cin abincin kuma ya ci. Kai ƙarshen tuka-tuka ta kuma san da zai koma ya kwanta ya bacci, wallahi ya koma hannun matansa. In ya ga ta ga dama ta yanka shi yana bacci. Duk kuɗinsa ya ƙare a nan. To amma wallahi in kana son kwanciyar hankali, wallahi Qur'ani yasa wanci magabata yake cewa law alimul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min as-sururi wal farhati lajadaluna alayhi bisuyuf. Inda a ce masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san abinda muke ciki na farin ciki da jin dadin rayuwa saboda addini, yace wallahi da sun yake mu da takobi sai sun kwace wannan farin cikin. Sai sun kwace. To saboda haka malamin yana nuna mana cewa na daga cikin alamun raunin imani shine ya zamana mutum bai tasirin tuwa da ayoyin Qur'ani. Za a karanta masa ayan Qur'ani amma ba abin da ya dame shi. A karanta masa ayoyin azaba amma baya jin ya musa. A karanta masa ayoyin rahama amma baya jin ya zabura. A karanta masa Allah ya ce ayi bai shide yi ba, Allah ya ce a bari bai shide ya bari ba. Ayoyin da suka siffanta kiyama ba su masa tasiri a zuciya. Ba su masa tasiri a zuciya. Ba ma yi da lokacin da shi zai karanta Al-Qur'ani a rayuwarsa. Daga sanda aka fara karatun Qur'ani ko shi ya fara karanta Al-Qur'ani, to zai ji cewa ya kosa, ya gaji. Yana Allah Allah a tashi ko yana Allah Allah ya rufe Qur'ani. Wannan fa in ya samu lokacin karanta Qur'ani kenan. In ma ya iya karatun kenan. In ya iya. Wannan karatun Qur'anin kuma wallahi tun daga sanda aka saka a kabari za a tambaye ka ma ilmuka, me ilimin mai kai a duniya? Amsan da zai fitar da kai wallahi kawai shine kana iya karatun Qur'ani, na karanta na fahimta kuma na yi aiki da shi, shine amsan da zai fitar da kai. Amma ce first class graduate ne ni a engineering, wallahi da kowa za ka yi first class duka, za ka ci wallahi da kowa za ka yi wallahi. Ai da a tambaye ka ma ilmuka, menene iliminka? Yace ce karatu kitaballah, na karanta littafin Allah. Fa amantu bihi, na yi imani da shi. Wa amiltu bihi, na yi aiki da shi. To wannan ita ce amsan da ta tsiratar da kai anan. Amma ka ce ma ilmuka, a ce to ina da digiri uku a course kaza, ni PhD holder ne, ina yi doctoral degree, na yi kaza na yi kaza. Za ka karɓi kaya, wallahi za ka karɓi kaya. Za ka duku wannan ko shakka babu, ko shakka babu. Tun daga kabari za a fara tambayin ka kan karatun Qur'ani, ta fi ma a tsaya a gaban Allah. Abinda zai motsar da kai daga gaban Allah shine a ce maka ikra waltaq, in dai aljanna ne to karanta ka hau, baka iya ba eh to kana kasa kenan, ba inda za ka je. Motsawa ba za ka yi ba, ba inda za ka. Kuma shi Qur'ani Allah ya sawwake shi wallahi. Duk yawan shekarun ka wallahi baka makara. Wanda ya makara shine wanda bai fara ba. To shine makararre. Amma duk wanda ya fara, to Allah zai sa masa albarka, Allah zai sawwake mishi. Kuma yana da uzuri, ko da ajali ya ci mishi a kan hanya, yana da uzurin me yasa baka iya ba, na fara ban karasa ba, yana da uzuri. Amma wanda ya gafara ba, bai da uzuri. Bai da uzuri.
wanda ya kafala bai da uzuri. Shi yasa an tambaye mutum a kabari me iliminka, sai ya ce la adadi, ha ha la adadi ban sani ba. Malaiku sai su ce masa la daraita wala talaita, baka sani ba kuma baka je ka koya ba, ana sani ne ba koya ba, dole sai an koya kafin ake sani, dole sai an koya. Daka ka samu ranka cewa gurgurdan yadda Qur'ani yayi kasa a zuciyarka, to gurgurdan yadda imani yayi kasa a zuciyarka, gurgurdan yadda kai nesa da Qur'ani, gurgurdan yadda imani yayi nesa da kai, gurgurdan yadda imani yayi nesa da kai. Dan matsayinka a wajen Allah yana girma ne gurgurdan yadda matsayin littafin sa a zuciyarka yake. In matsayin littafin Allah a zuciyarka yayi kasa, to ka samu ranka cewa baka da wani matsayi a gun Allah, baka da wani matsayi a wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi, yace inna lillahi ahluna minan nas, Allah yana da ƴan gaban goshi cikin mutane da kusa da shi iyalansa. Sahabbai suka ce su waye, yace ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu, ma'abuta qur'ani, ahlul qur'ani, makaranta qur'ani, su ne ƴan gaban goshin Allah, su ne ƴan kusa da Allah, su ne keɓantattun mutane a wajen Allah. Saboda ka darajarka a wajen Allah shine karatun alqur'aninka, wannan shine darajarka a wajen Allah. Saboda ka qur'ani ya kamata mu kula da shi sosai, yana da haƙoƙi akan mu da yawa, yana da haƙoƙi akan mu wanda zamu tsaya anan. Allah ya kai mu sati mai zuwa, kafin mu ci gaba zamu yi bayani akan haƙoƙin da alqur'ani yake da shi akan mu, wanda ya kamata mu san su kuma mu kula da su. Duk da mun gabatar da muhadarori da yawa akai, amma bayani akan haƙin Qur'ani bai karewa. Saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa, zamu zo mu sake gabatar da wata muhadara akan haƙoƙin Al-Qur'ani da ya kamata mu kiyaye, wanda ya muka rafkana akan shi, wanda ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu, mu kuma dauki Al-Qur'ani mu mutunta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi Al-Qur'ani, Al-Qur'anu shafi'un mushaffa, Al-Qur'ani zai nemi ceto dan tashin kiyama, kuma Allah zai bashi ceto. Allah zai ba mu Qur'ani dama, zai ceci waɗanda suke karanta shi, waɗanda suke ma'abutansa. Duk wanda bai karatun Qur'ani kaga shi ba zai samu wannan darajar ba, ba zai samu wannan matsayin ba. Manzo Allah ya ce shi Al-Qur'ani man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna, duk wanda ya sanya Al-Qur'ani a gabansa, to Al-Qur'ani zai jagorance shi zuwa ga aljanna. Duk wanda ya sanya Qur'ani a gaba gare shi, shine jagoransa, shine mai nuna masa yi, shike nuna masa bari, to Qur'ani zai jagorance shi zuwa ga aljanna. Yace wa man ja'alahu khalfahu, duk wanda ya dauki Qur'ani ya wulla shi a bayansa, saqahu ila nar, zai ta tashi zuwa wuta. In dai ka sa Qur'ani a bayanka, to sanda zai dauka ya tasa kanka zuwa jahannama. Amma in ka sa shi a gabanka, to zai rike wuyanka ne ya jaka, ba inda zai tsaye da kai in ba aljanna ba. Allah ka sa mu dace abinda muka fara daidai, Allah ka ba mu ladan da muka yi kure, Allah ka yafe mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.